إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa masu albarka ina mana barka da wannan yammaci a wannan dare yau muna 16 kenan ga watan January 2026 a wannan gari na Jimeta Yola a unguwar Jambutu wanda Allah mu dauke sarki cikin kaddarawarsa ya hada fuskokin mu da ku kuma munasaba ta ziyara da muka kawo ga waɗannan ƴan uwa masu albarka wanda asali ba wa'azi ne aka shirya da sunan za a zo a yi wa'azi ba mun zo a ɗaurin aure ne na wasu ƙannanmu muna fatan Allah ya sa musu albarka a ciki malami mai gabatarwa ya gabatar da mu kuma ya nemi cewa malam ya zo tare da cewa yana cikin gajiya muna godiya ƙwarai ga wannan karramawa da malam yayi mana Allah ya saka mishi alkhairi to duba izuwa ga cewa munasabar ta kawo munasaba ce ta harka aure ina so ne mana wani dan tsokaci akan wani abu da ya shafi aure tsakanin addini da al'ada mun sani cewa aure yana daga cikin wato muhimman taraku na ginin al'umma babu wata al'umma ta dan adam sawa'un musulmi ne su ko ba musulmi ba suna da addini ko ba su da shi sai dai zamana cewa zaka tarar suna da al'ada yin aure wato suna yin zamantakewa iyali ta haka suke haifan ƴaƴa ta haka ake tada al'umma a iya dan karamin sani na ban san wata al'umma da za a ce ba ta da al'ada aure ba ko musulunci ya yadda da aure hatta wanda kafirai suke ta yadda misali idan wani da wata yau suka musulunta sai zamana cewa a cikin kafircin su suna matsayin miji da mata ne kuma sai suka musulunta a tare ko kuma koda an samu wani tarahi bisa yadda malam fiqhi suke lissafawa za a takririn auren su ba a ce sai an saki siga ba ko sannan kuma ƴaƴansu da suka haifa a baya ƴaƴa ne halattattu da za su gaje su amsa sunansu saboda musulunci yana yarda da abinda kowace al'umma suka yarda da shi a matsayin aure musulunci na karɓar shi koda ba a ɗaura shi a bisa sharuɗan da musulunci ya tabbatar ba amma duk da haka da musulunci ya zo ya samu larabawa da wasu al'adu na aure waɗanda ya yi fatali da su waɗanda ya yi ƙyamatar da su waɗanda ya haramta su saboda muninsu da kuma saɓawarsu ga fitra da saɓawarsu ga dokokin shari'a to amma ya aka yi wato a yanzu kuma sai aka waye gari da dama sun dawo waɗanda dawowarsu ko wasu nau'o'i sababbi sai suka haifar da irin waɗannan wahalhalun da ake sha a cikin sha'anin aure suke kuma haifar da wato suke ƙara wa masu wa'azi da tawa wahalhalu wajen yi wa mutane nasiha da kuma ƙoƙarin kawo gyara ko kawo sauƙi a cikin mu'amala ta ainihin aure zan gina wannan tattaunawa taƙaitacciya ƙarƙashin wani hadisi da ke cikin Bukhari da kuma sunan na Imamu Abu Dawud hadisin nan na Aisha radiyallahu anha wanda Urwa dan Zubair Allah ya kara masa yadda Allah ya kara mahaifinsa yadda yake bada labarin cewa gugunsa wato Aisha radiyallahu anha ta bashi labarin cewa da a jahiliya akwai nau'o'in aure kala hudu take cewa a cikin hadisin a zamanin jahiliya akwai aure wanda yakhtubur rajulu ila rajuli waliyatahu mutum ya tafi gun wani mutum ya nemi auren abun walicinsa, ƴarsa ko ƙanwarsa ko makamancinsa. Idan ya yarda da shi ta ce fayasduquha, sai ya bashi sadakinta ko ya sanya mai sadaki, thumma yankihuha, sannan kuma ai siga daura mishi aure. Har take cewa ka nikahin nasil yawma, kaman auren da mutane suke yi a yau, wato a yau din take magana a zamanin take rayuwa take nan, zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma zamanin wucewarsa a zamanin sahabbansa, wanda kuma wannan shine aure har yanzu karabe a shari'a. Mutum ya ga wata biya ya tafi gun waliyanta ya nema ko ya tura a nema masa, in sun yadda da shi su bashi damar cewa to ka zo ka kawo sadaki kaza, ayi siga ayi shedu, shikenan ta zama matarsa ya zama mijinta. Aisha ta ambaci wannan tace shine ka nikahin nasil yawma, tace sannan kuma akwai baya ga shi akwai kuma wani aure, wa nikahun akhar, wani aure wanda kana rajulu, mutum ya kasance ya kulu limra'atihi idha tahurat min tamsiha, mutum ya kance wa matarsa a lokacin da ta yi tsarki daga hailarta, sai ya ce mata arsili ila fulani, ki aika wajen wane, ki ce na ce ya zo ki je wurin shi, fastabdi minhu, ki je ki dinga kwana da shi, wa ya'tazilu ha zawjuha, sai miji shi kuma ya kaurace mata hatta tahmila min ar-rajuli, hace ciki ya bayyana gare ta, wato mutum ne yana da mata, sai ya ga ga wani karimi ko wani jarimi ko wani fasihi, wani mutum da ake son irin zuriyarsa ko ake son irin halittarsa ko jarintarsa ko nasabarsa, sai kai mutum ya dauki matar shi sai ya je ya roki wancan, ya ce da Allah ga matata na kawo maka, ka dinga kwana da ita, ina so ne in samu ɗa irin zuriyarku. Haka kuma za a ci gaba da yi, har an ta dauki ciki ta dawo gidan mijinta, kuma ta haifi miji, ta haifi ɗan da za ta haifa, kuma wannan mijin, wannan lusarin mijin ya same sunan shi. Kamar dai mutum ya je ya auro tauri ko zakara kenan za a ce ku, ko rago, don wai a tinkisa ta haifi irin wannan samfurin halitta, kamar ya yi hybridin kenan. To a jahiliya sun kasance suna yin irin wannan, kuma al'ada ce a lokacin karɓaɓɓiya, ya za ka ji abin yanzu kamar abin rashin hankali, rashin sanin mutuncin kai, amma su a lokacin al'ada ce karɓaɓɓiya. Baya ga wannan, Aisha take cewa kuma akwai wani nikahun yusamma wa nikahun yajtami'ur rahatu, da kuma auren da za a samu wasu mazaje duna al'asharati, ƙasa da mutum goma, fa yadkhuluna 'ala al-mar'ati, mutum yana da 'ya budurwa sai ya gaito samarin anguwa mutum tara ko goma, ce kai eh ka je gun wancan ku tattauna, kai ma ka je, to kuma an je ba wai tattaunawa ce kawai ta magana baka ba, har ayi mu'amala ta tsakanin namiji da mace. Idan ta yi ciki sai a zo abu layi da suran da ta haihu, kawai a ce ki nuna wane ne uban ɗanki, duk wanda ta zaɓa ta ce wane ne, shi kenan ta zama matar shi, sauran kuma duk sai su janye. Kaga wannan ya fi kama da kama a ce daduro ko, amma kuma sun yarda da shi a haka, a jahiliya ana yin shi. Sannan kuma sai ta ce kuma da na hudu shine abinda wato kamar a jahiliya ake kallon shi a matsayin karuwanci na gaske, amma shi ma karɓaɓɓe ne, shine mutum ya je ya siyo 'yan mata bayi, ya zo ya gina musu ɗakuna, ya sa labulaye a ɗakunan, ya rufe, sai ya zama shi a bakin ƙofa, kamar yadda kake gani ana yi a gidan wanka, din za ka shiga sai ka biya kuɗi, sai yana da mace iri kaza, yana da mai shekara kaza, yana da kakkaura ko siririya ko ƙabila kaza, in ka zo musamman baƙi da ke zuwa kasuwanci garuruwa da ba su da iyali, nan suke zuwa su samu abokan kwana, shine akhdan kenan, shine kamar wato mutum yana da wata kamar a ce abin nan abokiyar badalarsa ta waje, kuma akwai wanda yake shine mamallakinta da ke an san kudi ana yin wannan da shi, wannan ma a jahiliya suna yin sa. Aisha take cewa duk waɗannan hanyoyi ne na mu'amala aure karbabbu a jahiliya amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya soke su duka sai ya bar aure wanda na farkon can wanda yake zuwa gun iyaye a nema a yi sadaki a yi siga domin shine wanda shari'a ta yadda da shi da Allah yake cewa wanki hunna bi idni ahlihinna fanki hunna bi idni ahlihinna ku aure su da iznin iyalansu wato ubanninsu waliyansu da sanin al'umma shine wanda sai an biya sadaki shine wanda sai an yi siga na bayar na karba a madadin wani kamar yadda yake gani to kun ga kamar yadda Aisha take cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yago hadama nikaha ahli jahiliyyati kullihi sai kullahu sai ya wargaza duka waɗannan auratayya na mutanen jahiliya gabaki ɗayansa illa nikaha ahli islam sai aure irin na musulunci wanda ake a wannan lokaci da Aisha take magana wanda kuma har yanzu shine kada aure da musulunci ya dace wannan da Aisha ta ambata a ciki akwai wasu amma ta ambaci wanda suke mashahure ne akwai irin su nikahu shigar akwai nikahu muta'a da ire-iren su kuma duka musulunci yayi watsi da su to idan muka kalli wato tsarin da musulunci ya gina aure jama'a zamu ga cewa ya gina shi ne a bisa tsari na mutunci da yarjejeniya da kuma baiwa mata irin haƙƙin mutuntawa wanda suka cancanta kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinana ta ya maimaita wasici ga maza yana yawan fada har a lokacin wato ƙarshen rayuwarsa yana cewa istausu bin nisa'i khaira ina jan kunnanku akan cewa ku aikata alkhairi ga mata ku yi mu'amala kyakkyawa da su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahunna awanin bainakunna yace su dinnan awanin anan wato jami'i ne na aniya shine kamar a ce bawa kenan ko baiwa wasu malamai suna ganin kamar akwai kafin da aka shade a wajen tashbihi wai fa innahunna kal awani bainakum ko ka awanin su din sun yi kama da bayi a tsakankanu bawa wanda kaje ka siyo shi a kasuwa ko ka ribato shi a yaki kana da cikakkiyar mallaka a kansa zaka bautar da shi ka sa shi aikatau in ya samu dukiya maka kake da mallakarta da sauransu to haka mata aure take a ƙasan mijinta to idan muka kalli wato tsarin da musulunci ya zo da shi zamu ga irin wannan wato mallakawar da musulunci yayi wa maza game da mata kuma ya ɗaura wa maza ƙarfin doka da sarrafawa kuma da Allah yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim maza sune masu fada aji su suke da qayyumiyya akan mata saboda Allah ya fifita jinsin maza akan jinsin mata sannan saboda kuma maza su suke ciyar da dukiyarsu a wajen sha'anin aure tun daga biyan sadaki da sauran hidindimu sannan kuma bayan an yi auren tun daga kan ciyarwa da tufatarwa da sauran hidindimu na yau da kullun da aka sani idan maza suka rike wannan to suna rike da abinda Allah madaukakin sarki ya wajabta a kansu na hidima ne wanda kuma yana rike da wato lada mai yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa daga cikin sadaka wa luqmatin taj'aluha fi fimra'atika hatta lomar abinci kwaya din da zaka bai mataka ta ci sadaka to ana nan sai aka wayi gari sai a wannan zamanin da muke ciki sai abubuwa suka zama ba yadda suke din ba kun ga wannan hadisi yana nuna mana ashe dama can tun a zamanin jahiliya kafin musulunci su ma larabawa suna da nasu al'adun da suke yi a wajen aure kamar yadda kowace kabila kowace al'umma take da al'adu to ita shari'a da ta zo ba ta hana al'ada gaba ɗaya ba har ma ta yi riko da al'ada mai kyau a matsayin ɗaya daga cikin masadir da ake iya tashri'i daga gare su kamar yadda suke cewa cikin qawaidul fiqhi al'adatu muhakkama sannan akwai al'urf a wajen qawaid na usul fiqhi kamar yadda yake a malikiya wato al'adu waɗanda aka riga aka yi suka zama kyawawa abin koyi a cikin al'umma ana itimadi da su wajen yanke hukunce-hukunce na shari'a. To amma akwai abubuwan da shari'a ta hana waɗanda za a kalli ƙa'idoji na shari'a wajen hukunta su idan an zo batun sha'anin auratayya. Da gaskin ƙawai da ake kalla shi ne akwai abinda zai kasance koyi da wasu al'adun da ba na musulmai ba, saboda akwai ƙawai da amma waɗanda suka hana musulmi shi koyi da duk abinda yake al'adu ne na kafirai. Sawa'un waɗannan kafiran kafirai ne Kirista da Yahudawa, wato kafirai masu littafi kenan, wanda suke suna bin wani addini na sama amma gurɓatacce, ko kuma kafirai ne maguzawa wanda ba sa bin Alƙur'ani, ba sa bin addinin sama kaman maguzawa kenan da makamantansu. Duk waɗannan an hana musulmai su koyi da ɗabi'unsu da al'adunsu da tsare-tsaren rayuwarsu. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana da littafi musamman akan haka, shine Iqtida'us Siratul Mustaqim, wannan daga cikin ka'idojin. Sannan akwai ka'ida ta at-taysir, wato sauƙaƙa mu'amala a cikin aure. Duk abin da zai iya zama ƙuntatawa to ana so a guji shi. Shi yasa hatta auren sadaki Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar da cewa sauƙin sadaki yana da alaƙa da albarka aure. Duk da yake shi sauƙi abu ne wanda yake nisbi, abu ne da yake ya danganta da irin mutanen, da irin sadaqul mithli na matar, da irin gari ko lokaci ko daraja irin abin da za a bayar. Wannan wani zance ne mai faɗi, amma dai zama abin da idan an gani ko idan an ambata za a kalle shi a matsayin abu ne mai sauƙi. Da haka akwai ka'ida ta at-taysir, da kuma akwai ka'ida ta ainihin wato raf'ul haraj, ɗauke wa mutane abin da zai zama ya ƙuntata a gare su, ya ƙuntata musu wajen aure, wajen tarewa, wajen irin sha'anin da ake. Za mu kalli cewa a yanzu idan muka kalli babin al'adu ɗin can, alal misali za mu ga cewa an ƙirƙiro al'adu da yawa wanda suka mai da aure ya zama wani abu daban. Wani lokacin sai ga an fara biki tun wajen kwana uku kafin da za a ɗaura aure, biki iri-iri, taro kaza na maza daban, na mata daban, wani a cakuɗa, wani a ce na ƙauyawa, wani a ce na 'yan birni, haka abu iri-iri, wanda kuma duka kashe kuɗi ne da ɓata lokaci da kuma mafi ƙaranci a ce kawai wasa ne, wato rashin aikin rashin aiki ne. Kasan duk wanda kaga ya shagala da wasa to bai da aikin yi, shi za ka yara wasa yake da yawa cikin harkarsu, to ba su da aikin yi. Su yara ba sa cikin afasidum annama khalaqnakum abasa, su zamanin abas din suke. Allah ya ɗauki musu wannan taklifin, da haka za su yi ta abas din su, ba sai ga manya ma sun shiga cikin wannan abas din. Kuma tun abin yana tsayawa kan mata da yara, sai kuma ga har ya tsallaka kan kuma maza, kuma har masu mutunci ma. Idan mutum zai yi aure yanzu da mutuncinsa, wani ma da gemunsa, da babbar rigarsa da hularsa, kaga da an ganshi an ga mutum kamili. Amma sai ganshi a tsakiyar mata yana ta rawa, wani ma yana ta ɗaga ido kyamara na ƙara ɗaukar shi. Mafi sharri kuma bayan an yi wannan rawan mai kwan, wannan rashin daraja ya tsaya yanayin da aka yi, kuma sai a tattara shi a naɗa a cikin wayoyi da kyamarori, kuma sai a yi ta yaɗawa, a yi ta yaɗawa, mutane su ta gani wannan fasadi ya ta yaɗuwa, ya ta yaɗuwa har ya zama wato ya yi going viral kamar da ake cewa, ko da yawa kuma su koya a wannan wajen. Yanzu galibin abin da iyalanmu suka koya suna yi da sunan bukukuwa, galibi abin da suka ga ana yi a wajen, kaga ya zama a cikin man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha, don da ya kawo wani sabon abin banza, wata mummuna al'ada ta yaɗa a cikin mutane a sanadiyar shi da yake yinta, yana da zunubin aikatawa da yi da kuma zunubin waɗanda ya ja suka aikata. Kaga irin wannan suna cikin al'adu waɗanda ya kamata mu san hanyoyin da za mu bi mu daƙile su, domin ba su da wani amfani, ba sa tasiri wajen nagarta ko rashin nagarta auren. Wato ko da su kuma ba su aure ya yi, wataƙila ma su yi tasiri wajen rage ma'auran albarka, domin a lokacin da mutanen kirki za su ga wannan abu za su faɗi magana su ce kai wannan dai Allah wadaran wannan wannan irin mutum ne wannan dai Allah ka duba kamar mutumin kirki, to wani na da bakin sa mummuna ne baka sani ba, wani lafazin sa ne ne kaushi ne, wani baka addu'a zai yi ce kai Allah wadarai kuma sai Allah ya wadarar din, haka sai kaga auren ya zama da rigingimu ya zama da fitintunu a rasa ina ne source na wannan fitintunun. Sannan a wata kofa har ila yau ta kuntatawa alharaji shine sai a daukan wa kai an yadda ka bada sadaki, kuma bayan sadaki kai wani abu wanda zaka iya walajina alaikum fima taraitu bi min ba'd alfarida, babu laifi abu da yake ce ma laifi ko kyauta da zaka yi ma matar da zaka aura ko wani abu da zaka yi mata na tukuncin kauna, wannan duk ba a hana ba aslan, amma in ya zama na cewa akwai kuntatawa har a ce mutum wani sai ya ci bashi sannan zai hada laifi, wani ma sai ya yi ƙarya, ina ma na ƙarya akwai laifi ma da ake yanzu na haya ba san ko ana yin shanan ba, amma dai a birane irin Kano irin Kaduna ko waɗanda suka ɗore wannan ƙarya gindi sun samu business, suna da akwatuna da za su zuba kaya su lissafa shi take inventory su baka, ka je ka kai a gani da komai ana ta murna cewa Asiya ta samu kaya. Sai an yi auren da kamar sati sai su sai da su shirya da mijin cewa to ku fita unguwa, idan ku fita unguwa ka ban mana kofa a bude, haka suke yi sai su zo su kwashe kaya, sai a zo a yi ta sallalle a ce ai barayi ne suka sace nan ko hadin baki ne, wallahi haka suke, a yi ta zo ana mata jaje a ce an kwashe mata kaya ai gaba daya, dama wanda za a ware a dinka asalin wanda ya siya ne su za a dinka, amma sauran na wannan na bogi to ba za a gansu ba. Kaga wannan akwai haraji a ciki, akwai kuntatawa kai, to ya kamata mu dauki ka'ida yunfiqu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizqu falyunfiq ma atahu Allah, idan kai mawadaci ne Allah ya baka wadata ba hana ka kai ba iyalanka isasshen abin da za su ga cewa lalle sun amfana da wadatar ka ba, idan kuma kai mai karamin karfi ne to a tsaya iya karamin karfin, kada a gina akan ƙarya, kaga wannan yana daga cikin haraji da ake shiga a ciki. Sana a ce sai an je an yi wani event, za a yi wani biki na musamman, wani taro na musamman a kama hayan venue 100,000 kaza, a kira masu decoration wanda za su zo su gyara wannan hall din su ma 100,000 kaza, a kira masu kiɗa DJ shi ma 100,000 kaza da MC, duk wasu mutanen banza iri-iri a cikin su, sannan kuma an zo wurin ba abin arziki za a yi ba, abin banza za a yi, za a ci kuɗi ne maza da mata, mata babu lullubi, a yi ta maganganu waɗanda suke a cikinsa, akwai sakin baki ko akwai batsa da makamantansu ko a yi ta raye-raye, kuma duk wannan al'umma mu ce take yi, Hausawa da Fulani da Nufawa da Yarbawa da sauran al'umma mu ta Hausa ta musulmai, wanda waɗannan al'adu ne baki, har ila yau daga cikin irin waɗannan al'adu wanda suke munana da ake gani a yau shine kaga wato wasu ajanib da ake ce ma abokan ango, wasu katti da ake kira da suna abokan ango, ba sa da hijabi tsakaninsu da amaryar, ba su da hijabi da sauran iyalai da sauran mata, kawai ana ta mu'amala babu wani abun nan, wanda yana daga cikin wato sources abubuwan da ke kawo fitina da barna a cikin al'umma, kamar yadda Ibn Qayyim yake faɗa a cikin Aturuqul Hukumiyya shine barin maza da mata suna cakuɗewa ba tare da shamaki ba tare da hijabi ba. Ibn Qayyim yake cewa wajibi ne ga duk shugabanni na al'umma su tabbatar sun sanya dokoki da za su hana maza da mata cakuɗeɗe ne ya barkatai, yace in ba haka ba da zarar an yi haka an buɗe kofar fasadi kenan. Kuma galibin mu muna da labarin irin fasadin da ke biyo bayan irin waɗannan alaƙoƙin da irin waɗannan bukukuwa, wata yarinyar za ta zama ba ta ma iya wani shedanci ba, amma daga ranar za a yi introduce ɗin zuwa wata duniya daban, da gwargwadon irin yanayin abokan angon mutuncinsu ko rashin mutuncinsu da gwargwadon ɓarnar da ke faruwa. To waɗannan abubuwan kuma duka suna dawowa su yi tasiri a kan asalin auren wajen nagartarsa ko su lalata shi. Shi aure dama ana yin shi ne da kyakkyawan zato ba a da tabbaci akan cewa za su fahimci juna ko za su zauna lafiya kuma rayuwar da aka yi ta neman aure ta bambanta da rayuwar zama aure kamar yadda muka sani nan galibin mu masu iyalai ne da kai namijin da ita macen kowa fatan alheri yake Allah ya sa ya dace da abokin zaman shi ko to in ana tsaya za a yi ta addu'a Allah ya sa albarka Allah kawo zaman lafiya a yi ta addu'a a yi ta musu nasiha a cewa ku yi hakuri to in ya zama kuma an yi barna da badala tun farko to ina kuma za a samu wata nagarta so sannan abu na gaba in wa masu albarka shine sai kuma ana nan sai kuma bangaren ustazai da bangaren alarmomi su ma sai suka ga ya kamata su ma su kawo nasu bashin din to sai suka kikiro wasu nasu abubuwa da sunan yawmul qur'an umsiyatu kaza da kaza da kaza to wannan abin da ya kamata su a tambaye su tunda su masu harka addini ne ya kamata su neman ma abin wato bakin na addini go ya kamata tunda har ya zama kaman shi ma wani juz'un min fa'aliyatiz zawaj sun zama shi ma cikin activities da ake yi to ya kamata a ni ba zan ce ya halatta ko bai halatta ba ga malam su ne manyan malam fiqh a kasar nan amma ya kamata su nemi shi hujja tukunna dan ka azu ana ta yi azu a fara musu ilzami kun ce nasuwa na bakiyo kuma kuna yi ya kamata kafin ka fara yin abu ka nemi shi hujja ba sai ka je kana ta yi in an zo an ce ina hujja to sai ka tafi kana laliban koma meye ko ka samu hujja ko ka samu rabin hujja zalika ka kamo ka kawo haka wannan shine rikicin da ƴan dariƙa suke ciki game da maulidi sai da suka fara yi har ya zama juz'un min hayatihim da aka yi challenge din su cewa ina hujja to komai suka laliba suka rufe ko za su ce hujja ne to haka wannan ma yake in har aka ci gaba da yin shi ana ɗauka cewa dole sai yayi ai in ma ba a yi bikin ba to kaman ba na alarmomi bane kaman ba na makaranta bane kaman ba na ƴan musabaka bane to za a kai lokacin da za a nemi hujja kuma ba za a samu ba in ba a samu hujja ba to duk abin da aka kama to kawai sai a ce shine hujja wallahi musta'an ɗan uwa masu albarka kan na cika ku da dogon surutu abin da nake so ne mana tambihi akan shine al'umman mu muna tafiya akan wani titi wanda ba zai bulle da mu ba in muka ci gaba da biye ma san ranmu da sakin ma mata ragamar al'amuran bukukuwa da auratayya za su ci gaba da kirkiro abubuwa iri daban-daban kuma za a zo daga baya kamar yadda yanzu aka shiga cikin yanayin sai kaga aure ya yi wahala ga mai karamin karfi mutum yana da ƴa yana so ya aurar da ita wani sai ya yi bara wani a sa rana a ɗaga a sake sawa a sake ɗagawa har ma mai neman auren ba ya fusata shi ma mai neman auren in ba ƙarfi ne da shi sosai ba to haka za a yi ta wannan jallijo ga za a kama hayan gida za a yi gyare-gyare za a yi akwati za a yi kaza za a yi kafin a zo kan asalin abin da shari'a ta tanada kuɗi sun ƙare shi kuma shi ma uban ya shi ma zai yi gara zai yi kaza abubuwan da wato sai an kai ga matakin cin bashi ko mataki na jin kunya ya kamata mu yi wata kahanci tun wuri za ga a wasu wurare ko wasu garuruwa har gwamnatoci suna ɗaukar mataki akan wannan yanzu kamar jihar Sokoto gwamnati jihar Sokoto ta ɗauki mataki akan bukukuwa akwai abubuwan da ta hara akwai abubuwan da ta saka doka cewa kai ya wuce kaza hatta kuɗin haya mun ji labarin hatta kuɗin haya a ƙasar Sokoto sai da aka lissafa to masu gidajen haya suna cin zalin mutane suna cika kuɗi sai aka kafa doka cewa to gida iri kaza mai two bedroom flat ko kaza to kai ya wuce kaza based on anguwa ko nagarta gidan sannan su goro su minti su kaya duk aka sa musu dokoki saboda dole a dinga kirkiro mutane dokoki da gwagwarmayar abin da suka kirkiro na matsaloli kamar da kayan cikin kuma yahudu silin nasi minal ahkami bi kadari ma'ada su minal fujo to da dai malam zai mana ta'aliki ya sa albarka na san zai ƙara fitowar da abubuwa fili ni dai wannan a dunkule nasiha ce nake yi ma kaina dukkan waɗanda suke saurare na a nan wajen na san galibin mu ko dai iyaye ne ko waliyai ne ko masu neman aure ne ko masu shirin aurarwa ya kamata mu kula da abin da za mu iya yi shirin mu rage kallafa wa kanmu abubuwa da suka fi ƙarfin rayuwarmu kuma duk wanda suka zo neman ƴaƴanmu tun wurin mu ga musu gaskiya ga iya abin da zan iya yi ba zan wuce ba
abinda ya tsallaka wannan dama ba dole bane ku je Allah ya sa muku albarka da ire-iren abubuwan da za su rage wato waɗannan wahalhalun da ake sha wanda sai mutun ya aure mace sai ya yana kallon ta kamar cewa kamar an tatike shi ne da ya kalle ta kawai ya jawo shi cewa wannan ta ja min asara ba ai karam ba Allah ya kyauta Allah ubangiji kuma ya sanya albarka a waɗannan aurataya da aka kulla yau mun ji an daura aure da yawa da sauran waɗanda aka daura Allah ya sa albarka masu neman su ba su samu hali ba Allah ya ba su waɗanda suke neman ƙari su ma muna musu adda Allah ya ba su damar ƙarawa Allah kuma ya kawo mana ni'ima da zaman lafiya a ƙasashenmu Allah kuma ya kade mana dukkanin fitintunu wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya saka da alkhairi sai mu sha lacca ne muhimmanci wanda kuma ta taba kowa da kowa ina da muhimmanci laccar ne aka yi tara mutane garin nan da bada ai mu yi ta domin kamar yadda ya bayani galibi mun mutu wahalar da kanmu ne ba wai shari'a ce ta wahalar da mu ba ne ko ba kisa fana sun ba da shek aminu rufai da wa dai karatu wani rubutu tambaya mu ne ma alburmani ga Allah ayyuwa gwamna bayani ya aure ya yi tsada a Adamawa ya sauƙaƙe aure sai ne kwana cewa aure ba ya tsada a Adamawa ya danganta da kai inda ka je ka tsokano ko kuma in ka wahalar da kanka mun ce babu wani wanda ya kayan aure yana da wuya mutum ya kayan aure ya kawo amiyar masa ake amfata aure ba yadda ba kawai kai ne dai kake wahalar da kanka da kuma irin gidan da kaje saboda ai rukun ni sati billah kowa ya san daidai da shi ai to wasu al'adun na mawadata ne in sun fara su ma talaka da su ce kisma mutum yana da wadata yana son ya burge wanda zai aure yarsa sai ya gado biyu ko biyu na ɗaki biyu a shirya abubuwa na ɗaki to kai kuma kana miki ne take kai ma za ka yi to a haka aka ana tafiya sai abun ya zama kaman al'ada shi ne sha wahala ba kai kuma ka sha wahala sannan duk abin da za ka yi na aure ka buga can kai can kai can na ɗan lokaci ne ana yin auren da sati ɗaya ko biyu duk wannan rububin da aka yi bayan ya yi idan ba shi kaje ka ciwo da kofi ko jarin ka ta karya ka wadar da kanka za ka yi kana damun wannan abubuwan da suka wuce in ma wani dan nishaɗi kai je a yanzu babu wannan nishaɗi da can mu al'ada mu yadda ake cewa wai aure ya waƙe ne ya bar wawa da bashi ko aure ya wuce ya bar wawa da bashi haka ne makamancin wani kinan wawa yakan ci bashi dewa a wajen hidimomin aure sai aure ya wuce kuma sai dinga da dama ya shiga wani damuwa to har suke siffanta wanda yake cin ba su suka saboda aure wawa ne kenan da yana da wayo dan abun da yake da shi din kawai in yayi din sai gurgudo da ya isa bai zama wawa ba to amma yanzu mu da kanmu ne muke kirkiro wa kanmu abubuwa daban sai kaga su suke wahalar da sannan wani lokacin kuma wahalar tsokano ta ake yi in baka mai da hankali ba zai kaje ka fada shi wanda zai aure yarka sai a fadi sai uku da manya-manyan atambobi to don ya kawo sai ka ce to ai wannan kayan da ya kawo ni kuma ai ba zai yi wata ta kaya kala-kala ba a ce wai ka daki na miliyan ɗaya bi sai yiwuwa dole sai an yi na kaza an yi shi kenan kai ma sai ka biya masa ka je ka ɗan karya jari ka ko ka je ka shiga bashi sai ka ce sai ka yi kaza da ka haka kamar wurin gyaran nan ai in an yi gyara ce wannan gyaran bai yawa ba kun ga irin kayan da ya kawo ka abu ya zama kawai bashi to amma suna mantar cewa fa shi miji duk wannan akwatunan da yayi da kayayyakin da yayi nan idan an gama aure za a dauki amaryan da kayan duka amiyar masa gida gaba daya in ka dan kadan ake taba don abun kunya ne ma taba wa kai har ma zai mata wani dinki ma hada gori wanda ita ma babanta ne zai mata ko gidan su kaga bayan haka ma akwai ne gidan su duk a hada a kama ka kaga duk an dawo da shi gidanka kila sallah mai zuwa ba sai ka tsaya ba in wani ya yi kuwa kai ma dama tana da abin to amma shi kuma shi uban ya sai ya manta da wannan sai ya sake ɗebo wasu kayayyakin kuma ya haɗa da wanda angon ya kawo duk sai a je a sake kuma mero shi amma kuma ka ga wahala ne abu ne wanda ya fi ƙarfin sa gani to in wannan mutum sai ya lura yanzu akwai hadisi da suke cewa auren da yake albarka shine wanda wato yafi sauki auren da yafi albarka shine wanda yafi wato sauki abun nan tawainiyar sa take dan kadan hadisi yanzu da fadin mauna tawainiya akwai misali barakatan aisar hunnun muhura wanda kace kuma abun nika ake da lafazin aure to kaga idan aka ce auren da ba ai tawainiya da yawa ba shi yafi albarka to me yasa muke sawa kanmu tawainiya da yawa a ce ai kauyawa dai ai fulani dai ai noman dai tun da dama akwai wasu bukukunan dama wanda akwai su duk ka zo kai tawalar da kanka ka zo ka tsananta sai kai kaza kai kaza to daga baya idan ka zo ni abin da na fassara ba abin nan rashin albarkan ma ka tsananta kanka shi za ka zo kana jin haushin kanka me yasa kai wannan abu ko kuma shi wanda aure yazo yana jin haushin yarinyar tawalar da shi kila jani yanzu ya kare dana don dan fili kamar sai da yake kawai duk wani bala'in da ya biyo bayan wannan bayan shi ya kashe kuɗi shi ne ya dawo kansa sai ya dinga ganin laifin cewa ita ne ta jawo masa duk wannan abu ko kuma baba ya dinga ganin auren nan shi ya jawo masa yanzu da rayuwarsa cikin sauki yanzu ya zo ya shigo tsari ka ga rashin albarka ya yi ko zuwa da jin haushin juna ko kai kai tsawaniya da yawa ita kuma yarinya aka dan kaya ta dan sai ka zo kana ta jin haushin ta kayan kicin dinta masu arhani abu kaza ke ba aniki kaza ne a gidan kuma ina kaza ba duk ka zo kana jin haushi da kaza babu albarka sai kai kana ganin kai kuma kai amma kai ma daidai kai aka maka daidai wa daidai shikenan daidai ruwa daidai gari abinda babu ka je ka nema ka abin nan kace to irin wannan abubuwa duka na al'ada wanda kuma shirin su yake da wahala shirin su yake da wahala sai dai mu cewa kansa kawai hukunci shi akan kai yanzu zaka ga wani shi bai da kudin da zai aure da yarsa a daga aure a saki dagawa kuma abinda zai rike ake son a yi abu ne na al'ada zai iya cewa to wani ni ba ni da kudin da zan aure jaririn nan kuma ga lokacin aure yayi dala maimakon kayan da zaka kawo a fatunan nan ka dan mata dan atamfa ko kala biyar ko wanda zaka sa ranar sallah ka je kai kayan daki ba zama sauki ba wannan za a yi sa ko a sirrance ko a bayyane in ana tsoron ma gori ko wani abu ana iya yin sa a sirrance maimakon kaza da kaza ka kawo kaza kawai shikenan sai mu haɗu a rufa wa juna a rufa wa juna asiri amma za ka ga aure sai a shekara biyu ana daga shi saboda ba zai iya auren da ko shi din ma mai auren ba zai iya ainihin yin kayan auren yadda al'ada ya kawo ya yi abin da ya fita gudana ana yi amma duk da za mu sauƙaƙe wa kanmu a fahimci juna kai kada ka nemi talaka to wannan abu mu yi shi mana daidai gurgurdu tun da ai muna da iyalai wayannan kayayyakin da za a jibga a kawo nan kan mu akwai su a gidajen mu ne babu su iyalan mu ba su da wannan mu ma ba mu da wannan saboda haka in Allah ya kore masa shi miji daga ba sai canje gidan ma gaba da kayan gidan da gidan duka zai iya canza to wannan abu shi yake wahalar da mutane kuma kowa yana gani wai in yayi bajinta din kamar ya nema wa kansa daraja ne haka ne in yasa ne ya nema wa yasa yasa daraja wala ba zan manta ba wani ya aurar da yasa yar mai kuɗi ne mai kuɗi ne baban yaro mai kuɗi ne da gala aka biya kuɗin aka ce to tun da karatu za su tafi ba amfani ai kaya da ba za a amfani da shi za su tafi a nan karatu shikenan sai aka ce to a ba da kuɗi mai wakon kaya dalan Amerika a lokacin dala 10,015 in na karfe da nan mai dalan dala 10,000 da kaga miliyan 15 dala 5,000 miliyan 7 da rabi ko in ka da nan
miliyan 22
22 da rabi ni ina murna baban ya samu jari kaga wannan banda sadaki da irin al'adan da ake ba ran are kaga in ya kashe miliyan 2 aka yi biki tun da wata kasa za su tafi shikenan kaga ya samu jari shi ma saboda ka in yayin in aka biya ka dawo kuma sai mata kayan daki daidai gurgurdu ana amma ya tabbatar maka wannan kudin san da aka kashe su san da ya tsara miliyan 5 shi ma a hidiman bikin da gara kuma har matar ta ce wannan abin da kake yi yayi yawa sai ce yana nema da daraja kuma ka gama zo yi daga cikin kuma damuwa to kaga duka wannan abin da ne kuma su wanda su bangaren mijin nan sun su nemi wani abubuwan magaba daya ba sa bukata wannan sun su wadata ne shi kuma sun san
abinda da gurgurdan halinsa da wadata. To shi yasa muka ce wani lokaci mu ne muke walar da kanmu ba wai abin nan bane, al'ada ne lalle, amma zaka iya kauce mata kuma ba wanda zai ce maka don me yasa muka yi kaza ba, kuma ba da yawa wanda ba wanda zai maka magana, amma abin da zai zama magana sai kai daidai gurgurdan yanda zaka yi. So bayanan suna da yawa, mallan Allah ya saka maka da kai ka farkar da mu abubuwa da yawa, kuma muna fatan wani subhanahu ta'ala ya samu jara. Allah ya albarkaci gidajen mu wanda ba su da ikon aure, suna son su wani ta'ala ya ba su ikon aure, wanda yake da ɗana sai auren da yake babu hali wani ta'ala ya ba shi halin aurarwa. Allah ya tarbiyyantar mana da ƴaƴanmu, Allah ya musu albarka. Wannan aure da ka zo kuma Allah ya masa albarka shi ma auren ƴaƴan Alhaji Baffa Amina da Aisha, Allah ya musu albarka da wajen, Allah ya ba da zaman lafiya tsakanin su da mazajen da suka aura, Allah ya ba da zuriyar da kai. Wannan majalisa na shi Sheikh Ibrahim Adam Idris, Allah ya saka masa da kai, Allah ya wannan majalisa albarka. Na tambaye shi na fahimci tsari da aka ɗauka tsari ne mai kyau, an fara daga ƙananan littattafai wani ya su usulu salata da sauransu, ba za ka ɗauko daga ƙasa ne ana tafiya sama, kuma haka ya kamata da ma karatu ana ɗaukowa daga ƙasa har a tafi sama, za a fi fahimta karatu kuma karatu ya ci gaba. Kuma na fatan Allah ya ƙara wa majalisun albarka, Allah ya saka ku da kai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.